sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an muni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 25 ga watan Oktoban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa ‘yan kasuwa a birnin Abuja na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a game da gargaɗin da ofishin jakadancin Amurka ya yi na yiwuwar kai harin ta’addanci a Abuja. Sa’annan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke ziyarar aiki a ƙasar Koriya ta Kudu ya yi wata ganawa ta musamman da babban sakataren da tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon a birnin Seoul na wato ƙasar. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara jefa talauci a wasu yankuna na arewacin Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Kana muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Maryam da kanun labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rishi Sunak ya zama Prime Minister Birtaniya a yau Talata 25 ga watan Oktoba, bayan da Liz Truss wadda ya maye gurbinta ta yi murabus. Truss ta yi magana a takaice a wajen ofishin Prime Minister kasar da ke Downing Street kafin ta kama hanyar zuwa fadar Buckingham don miƙa takardar murabus ɗinta a hukumace ga Sarki Charles na uku, wanda shine ke nada Prime Minister a Birtaniya. Yayin da Truss ta bar fadar, shi kuma Sunak ya isa, inda Sarki Charles ya gayyace shi don kafa gwamnati. Sunak ɗan shekara 42, tsohon shugaban baitul malin kasar, wanda ya shafa shekaru 7 kacal a makamin siyasa da aka zabe shi, an dora masa alhakin kawo ƙarshen sa'insa da rikita-rikita da ke faruwa a gwamnatin kasar, lamarin da ya tsorata masu zuba jari da kuma jan hankalin kasashe abokan hulɗar Birtaniya. Sunak shine Prime Minister da ya fi ƙananan shekaru a Birtaniya cikin sama da shekaru 200, kuma shine Prime Minister na farko wanda ba Bature ba. A yau Talata, shugabar tarayyar Turai ta EU, Ursula von der Leyen, ta nemi goyon baya don farfaɗo da Ukraine cikin gaggawa, yayin da ƙasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin Rasha suke kaiwa akan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taro don tattaunawa akan farfaɗo da Ukraine da sake gina ƙasar, von der Leyen ta ce a bayyane yake Rasha na ƙoƙarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. Ta ce irin waɗannan hare-haren na Rasha ayyukan ta'addanci ne zalla. Von der Leyen ta kuma bayyana girman ɓarnar da aka yi a Ukraine a cikin wata takwas bayan da Rasha ta ƙaddamar da kai hare-haren na ban mamaki. Taron da aka yi ya tattaro wakilai daga gwamnatocin ƙasashe, cibiyoyin ilimi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ta EU ta ce tattaunawar za su taɓo yadda za a ba da fifiko kan buƙatun Ukraine da kuma hanyoyin da ake da su na samar da kuɗaɗe. A yau Talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da ‘yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shigar a kan hukuncin ɗaurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 15 ga watan Fabrairu ne aka kama ‘yar wasan da ta lashe lambar zinari har sau biyu a filin jirgin sama na Moscow ɗauke da man wiwi wanda aka haramta a ƙasar Rasha. A ranar 4 ga watan Agusta aka kuma yanke mata hukunci na zama gidan yari tsawon shekara 9 bisa zargin mallaka da safarar miyagun ƙwayoyi. Griner ta amsa laifinta a lokacin shari'arta, amma ta ce kuskure ne, ba ta yi ne da nufin karya doka ba. Amurka ta ce an tsare Griner ne ba yadda ya kamata ba, kuma ta yi tayin musayarta da Victor Boot, ɗan ƙasar Rasha mai harkar sayar da makamai da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 25 a gidan yara a Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin shari'a Iran sun gabatar da tuhume-tuhume kan masu zanga-zangar da aka kama a 'yan makonnin da suka gabata a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnati da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama suka ce an kashe mutane da dama. A yau Talata babban alƙalin London Kurdistan ya gurfanar da mutane 110 a gaban kuliya. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da Hussein Fazl Harkandi, babban alƙalin London Albors, ya gabatar da tuhume-tuhume akan masu zanga-zanga 201. Sai kuma a London Kurdistan, inda mai gabatar da ƙara ya ce ana tuhumar masu zanga-zanga 55. Ali Salehi, mai shigar da ƙara na birnin Tehran, ya gabatar da tuhume-tuhume kan wasu mutane 315 bisa zarge-zargen yin taro da hada baki da nufin yi wa tsaron kasar barazana da yada farfagandar ƙarya akan tsarin kasar da kuma tada zaune tsaye. Jagoran addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei ya kira wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kama wakilan makiyan kasar, yana mai cewa a shari'arsu ya zama wajibi jami'an shari'a da na tsaro su yi aikin su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, ɗan kasuwa mazauna birnin Abuja suna ci gaba da duba albarkacin bakin su a game da gargaɗi da ofishin jakadancin Amurka na Najeriya ya yi na yiwuwar kai harin ta'addanci a wurare kamar kasuwanni, office, wuraren ibada da nishadi a birnin na Abuja. Wakilin muryar Amurka a birnin Abuja Shamsiyya Hamza Ibrahim ta ziyarci sananniyar gadan nan ta Aya da ke zama mahaɗin birnin da jihar Nasarawa don jin ra'ayin mutane a game da wannan gargaɗin da matakan da suke ɗauka na kare kansu la'akari da yanda aka rasa rayuka da dama a shekarar 2014 sakamakon harin bam da aka kai a tashar motar yaya. Ga dai Shamsiyya Hamza Ibrahim.
To kai tsaye ina nan gadar AYA inda ya hada kasuwa da kuma tashar motoci da mutane ke shigowa daga can jihar Nasarawa da shiga cikin birnin Abuja. A nan gurin na da dadadden tarihi inda aka taba kai hari ko a kwanakin baya, kuma na zanta da wasu daga cikin mutane a nan gurin cin wasu matakai suke dauka game da wannan takarda da ke yawo da ya fito daga ofishin jakadancin Amurka game da harin da ake tunanin za a iya kawo nan babban birnin tarayyar Abuja. Ku biyo ni don jin ra'ayoyin mutanen gurin nan.
Sunana Abdullahi Nasir. Gaskiya babu wata fargaba da nake ji a matsayina na talakan kasa. Wannan fargaba zan ji bayan a lokacin da aka kawo hari da yanya da ma sauran gurare. Ai dama an riga an sanar cewar kamar yanzu ne mafi yawa aksari DSS suna sanar da cewar aksari za a kai hari guri kaza ko kuma sun bada rahoto kaza. Ai mafi yawa wani lokacin kafin a kai hari ko kafin abin nan akan iya fitar da wannan rahoto, amma wannan baya hana jama'a su yi harkokin su yau da kullum. Kam yan Najeriya wannan ma tsoro za su ji na za a kai hari guri kaza, za a kai hari guri kaza. Allah ya kace wannan wata irin sanarwa ce wanda yake da ma an riga an saba da ita. Wannan
sunana Dan Juma Yusuf. Wannan
Dan Juma, kana da masaniya akan wannan takarda da ke yawo a kafafen yaɗa labarai?
Ina da masaniya saboda na gani a kafofin watsa labarai haka suna faɗa. Gaskiya mun ba mu ji tsoron komai ba. Ba mu ji tsoron komai ba gaskiya. Da abin da muke gani gaskiya abin ba zai faru yanda suke magana akai ba.
Sabida me yasa kace haka?
To saboda dai gaskiya wani sa'ili za su a faɗi abu ne amma abin ba zai yiwu ba ne.
Babu wani mataki da kuka ɗauka don kariyar kai?
Mu a nan idan irin wannan abu ya samu akwai matakan da muke ɗauka. Muna kallon mutane waɗanda za su shigo da wasu jikunoni ko wani abu haka wanda ba mai dada shi ba, za mu ce ba za mu aji ba. Sannan in mun ga mutum ba mai dada shi ba yana da wani abu haka a jikin shi, za mu ce to gaskiya ba mai dada shi ba.
Nana Abubakar Yusuf kuma ina bibiyar media tun ajiya na ji har ma aiji ya ce kar mu tsorita. Kuma har ma na ga kusan operation sun fara yawo a gari, kuma ni ma ina cikin sa ido da sauran al'umma. Mun Allah da musamman ba abin da zai faru a kasar mu, Allah da Allah zai ba mu.
A nan ku bangaren akwai wani abu da kuke wajen kare kai?
Ba matsayina talakan kasa akwai dai abin da zan iya. Na farko ina attention din ni kaina. Sakon ina ga abin da bai yadda ba zan iya do security report wanda naga zai iya dauka ko kuma wanda ya fi karfin sa kuma shikenan zan bar wa Allah wannan sai addu'a kuma daga baya.
Masanin al'amuran tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya shawarci 'yan kasar baki daya da su yi taka tsantsan game da bayanan da ke fitowa daga ofishoshin jakadancin kasashen ƙetare a kasar.
Na farko su yi taka tsantsan da wasu daga cikin bayanan da suke fitowa daga ofishoshin jakadun kasashen waje saboda waɗansu dalilai da muke da su da hujjoji na cewar su kansu ofishoshin jakadun kasashen wajen suna ba da wata gudunmuwa ta kai tsaye da wata bayan gida ta fuskar samar da matsalar tsaro a cikin gida sakamakon ba da dama ga kamfanoninsu na kasashensu waɗanda suke samun kuɗaɗe ƙarƙashin wato samun ƙirƙirar makamai da suke yi domin dole sai da rikice-rikice a kasashe masu tasowa irin Najeriya sannan kasuwannin kamfanonin na su su yanci za kuma su samu kudaden shiga wanda za su amfana da su
tare da hukumomin tsaro a Najeriya suka sha alwashin daukar matakai na ganin cewar ba a samu wani hari ba a Abuja da ma sauran jihohin dake da iyaka da babban birnin tarayyar kasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ta gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoto Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke ziyarar aiki a ƙasar Koriya ta Kudu yayi wata ganawa ta musamman da tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon a birnin Seoul a ƙasar to ganin cewar Mr. Ban Ki-moon baya aiki a hukumar Majalisar Dinkin Duniya ko wata gwamnati a Koriya ta Kudu Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tambayi babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ko menene shugaba Muhammadu Buhari da Ban Ki-moon suka tattauna ko kuma menene muhimmancin ganawar a fuskar diplomasiya
shi Ban Ki-moon gida ce da ta kudu a gare shi saboda haka ziyara ce ta girmamawa ya taima shi ko Muhammadu Buhari tun kafin wannan lokaci Ban Ki-moon yana da kyakkyawar dangantaka da shi da shugaba Muhammadu Buhari kuma wannan kusanci ya karfafa yayin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka Professor Ibrahim Gambari ya bashi babban jami'i na fatar sa wato chief of staff shi Professor Gambari ai mataimaki ne ga Ban Ki-moon mataimaki na kusa wanda suka yi aiki shekara da shekaru yayin da yake shi sakataren majalisar dinkin Professor Gambari ke taimaka masa saboda haka tunda shi gofa da shugaban kasa wannan kusanci ya kara zuwa kusa kuma Ban Ki-moon ya kalli sakonni na shawarwari kuma karfafa gwiwa ga shugaban Muhammadu Buhari daga lokaci zuwa lokaci to kaga ba za a samu ci ba yau ga shi shugaban Buhari ya je a Koriya ta Kudu garin su Ban Ki-moon Ban Ki-moon ya zo ya gan shi tattauna kamar yadda aka saba shekara da shekaru wanda shawarwari a tsakanin su suka yi wa juna
kana ganin akwai wata moriya ko muhimmanci a wannan ganawar da shugaba Buhari ya yi da shi akan waɗansu bukatu da Najeriya ko nahiyar Afirka take da a Majalisar Dinkin Duniya inda shi Ban Ki-moon ɗin zai iya taimakawa
eh kwarai da gaske shi Ban Ki-moon a yanzu ai ka ga ba shugaban wata gwamnati ce ko kasar su ko wani guri da za a ce a za a yi dangantaka gwamnati da gwamnati ba amma mutumin da ya shiga gangan Majalisar Dinkin Duniya ai yayi wa tsarin siyasa da mulki na duniya sani irin na kakaf ya san komai kuma a lokaci da Najeriya take ta fafatawa ita da wasu kasashen duniya wajen yaƙi da matsaloli irin na ta'addanci wanda suke ƙetare iyakar ƙasashe da ƙasashe ake ta kokari ma ita kanta Majalisar Dinkin Duniya a kawo canje-canje kamar Majalisar Tsaro wanda babu wakilci na dindindin da ƙasashe irin ko ɗaya daga Afirka ba kuma muna ta kokari a ga cewa a an yi gyara Afirka ta samu kujera Najeriya kuma kujerar nan da yake a cikin Najeriya aka baiwa to kaga duk irin waɗannan abubuwa za su amfane mu a na sun yadda da mu su ma su kama irin kokarin da muke yi don kawo ci gaba da ita kasar ta
to madalla Malam Garba Shehu kenan a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda matsalar rashin tsaro ke kara jefa talauci a wasu bangarori na yankin arewacin Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana
masu sharhi akan tattalin arziki da kuma al'amuran yau da kullum a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan yadda matsalar rashin tsaro ya kara jefa tsananin talauci a tsakanin 'yan Najeriya wannan matsala dai ta fi yin kamari a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya musamman a yankunan karkara inda 'yan fashin daji suka hana yin noma da kuma cin kasuwanni irin na ƙauyuka farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce rashin abin yi ga matasan karkara na taimakawa wajen ba su dama su taimakawa ƴan ta'adda da bayanan sirri.
Mata da matasa wanda ake kokarin ganin a taimaka musu don a samu zaman lafiya a ƙasa. A sanin kowa ne ga a ƙasar namu rashin tsaro ya daddaye shi, kuma ba komai bane saboda rashin abin yin matasa ne. Kana ganin da yawa informant ɗin da ake magana na banditry, ai da yawa matasan da ake samu saboda rashin abin yi ne. Abu ne wanda yake ba yabon gwamnati ita kadai. Duk wanda ya samu wannan irin dama ya kamata ya taimaka mu. Kaga in matasan nan suka samu abin yi, to kowa zai zauna lafiya.
Wannan matsala dai ta sa gamayyar wasu kungiyoyi suka dauki matakin tallafawa wasu matasa su kimanin 600 daga kananan hukumomi 8 na masarautar Kwantagora, inda lamarin ƴan ta'addan suka ta'azzara. Kamar Sahabi Muhammad na ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar waɗannan ƙungiyoyi da suka raba wannan tallafi.
Saboda yau idan akwai dogaro ga kai, ishu na shaye-shaye, fadace-fadace, rashin zaman lafiya, shiga wasu halaye da basu kamata ba, kila za a ɗan samu sauki a haka. A nan kuma
wannan 20,000 an basu ne domin su yi kasuwanci haka, masu ƙananan masana'antu kenan.
Wannan magana haka yake, masu ƙananan masana'antu. Yau mutum ya samu 20,000 ya iya saye abun hada man shafi ko ku abun hada aizal ko room freshener, kaga mace atleast ta samu abin da take a gida. Idan ta sayi gyada ta iya fara yin kuli-kuli. To akwai abubuwa makamantan haka wanda yake da ƴan kuɗin nan kana iya fara yi.
Menene muhimmancin yin haka a daidai wannan lokaci?
Muhimmancin yin haka shine ka san lamari na ci gaba ba a makara. A kowane lokaci ana iya yin wani abu. Kamar yadda na faɗi ne, akwai mutane da yawa waɗanda yake suna taimaka maka sa a cikin mun award presentations, waɗanda yake wasu da suke taimakawa mun kira su mun ce mun gode. Wanda yake akwai wasu da zaka lura suna ta taimakawa amma kuma sun samu mukamai ba da dadewa ba, wanda yake zaka lura lamari na rayuwa baka gama a lokaci guda daya.
To yanzu su wayannan matasa da kuka raba ma 20,000 kuna da tabbaci za su yi abin da kuke so su yi da kuɗin
nan? Wai insha Allah, saboda a cikin fam din da muka rabar akwai column na garantos, kuma mun akwai mun kawo wani hanya na monitoring and evaluation ta yanda zamu rinka dawowa lokaci-lokaci saboda mu duba mu tabbatar da taimakon da aka musu ya kai ga inda suke abin da ake so.
Daukar wannan mataki na raba tallafin da ba yana nufin gwamnati ta kasa ba ne, in ji Professor Muhammad Yakubu Auna.
Abu ai kasa gwamnati bata kasa ba fa sai, saboda abinda ba ushe ke cewa in dambu ya yi yawa baya jin mai. Duk abinda gwamnati ke kokarin ta yi ba za ta iya karewa da kowa ba, sai an samu irin waɗannan mutane su ma su shiga su kama ma gwamnati.
Wasu da an ba su kuɗin nan za su yi gaban kansu su kashe ta wata hanya, me yake ranka ga matasan nan da suka samu tallafi?
Wala wannan wurin taron na gaya musu, nace kuɗi da aka ba su ba kuɗin sadaki bane, ba kuɗin ƙara mata bane, saboda na san al'adar mutanen mu da yawa, kowa ya dan samu dan canji a jikinsa babu abin da yake tunani daga ƙara mata sai sharholiya. Mun nuna musu cewa wannan kuɗaɗen da aka ba su akalla an ba su ne su je su fara ƴan ƙananan sana'o'i, wata rana su ma su taimaka ma wasu. To kaga an suka yi haka sun kyauta ma shi wanda ya ba su wannan tallafin, saboda wata rana shi ma ya ƙara ba wasu.
To amma a nashi gefen babban daraktan agajin ƙungiyar Izala a Najeriya, injiniya Mustapha Imamu Sitti, ya yaba da ƙoƙarin ƙungiyoyin da suka ba da wannan tallafi, sai dai ya ce ba zai taimaka da komai ba, a saboda haka akwai buƙatar shigowar gwamnati sosai a cikin lamarin.
Wannan kokari da ainihin waɗannan ƙungiyoyi suka yi sai mu ci Allah ya saka musu da alkhairi. Amma dai ba zai kashe komai ba, saboda 20,000 a wannan lokacin ba komai ne ba. Akwai buƙatar babu shakka gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari, domin mutane suna cikin fatara da bala'i da yunwa. A wurin ma da suka samu damar yin noma, wasu wuraren an hana su ma ɗiban amfanin gonan nasu, wasu wuraren an hana su kewayar amfanin gonan nasu domin sai da kewaya da gyara sannan amfanin yake kyau. Wasu wuraren ba a ba su ma damar yin ainihin noman ba, suna ji suna gani damunar ta wuce. A ƙauye ko karkara kuwa muddin aka ce babu noma ba abinci, to bala'i ya sauka. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta jiha da ta tarayya da ta shigo ciki ta tallafawa bayan Allah na ɗan ƙasa ne, ɗan Najeriya ne. Ba za mu so a ce ainihin an shiga cikin irin wannan bala'i ba. Sauran kungiyoyin da suka yi wannan aiki kuma suka tallafa da 20,000, Allah saka musu da alkhairi. Sannan kuma wasu kungiyoyin da suke da ƙarfi, to su ma akwai buƙatar su shigo ciki don a tallafa, a samu a tsira tare, a gudu tare, a tsira tare.
Duk da ƙarancin wannan tallafi dai, wasu daga cikin waɗanda suka samu, musamman mata, sun nuna farin ciki.
Sunana Ahmad Habiba daga Agwara local government. Gaskiya an bani wannan tallafin, alhamdulillah, na gode wa Allah da ya nuna mini wannan rana kamar haka. Gaskiya abin da zan yi da shi domin ganin ya amfane ni shine zan cika kai saboda ɗawainiyar makarantar da zan yi yanzu hakan ga. Shi zan je in yi ma wanga kokari da shi da wanga al'amari da aka mun. Kasuwanci yanzu ko na ce zan yi shi babu lokacin da zan yi shi. Sunana Aisha Ibrahim daga Agwara. Mu ansa. To mun gode sosai, Allah ya saka mu wanga da ya muna wanga wanda ya ba mu tallafin ga albarka, shi ma Allah ya bude mai wani hanya.
Asma Abubakar daga Mashego. To na dai gode ma Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sa masa albarka, Allah ya sa mu more. To zan kama sakai su. Sakai kaman dawo haka ko Masara samu cigaba da su.
Maratu Muhammad Mashego. Na gode ma Allah gaskiya, Allah kuma ya kara tabbata. Allah kuma ya kara cigaba don ga aikin da muka samu. Gaskiya zan yi kasuwanci da dama. Allah ya kara buɗi kuma su ma gaskiya sun shiga tallafin da muka samu, mun ji dadi sosai, mun ji dadi, mun kara ji dadi. Allah kuma ya kara daukaka, kuma Allah ya kara mutanen da suka ba mu tallafin, Allah ya kara musu kujera da sa jiran da muke da su.
Esther Bitrus da Joe na ansa. Godiya na ba iyaka, Ubangiji ya kara daga su sama, ya daukaka su. Abin da suka ba mu kuma Ubangiji ya albarkace shi. Ubangiji ya kare shi da sharin duniya. Ubangiji ya kare shi da yayan shi da iyalin su. Cikin sunan Yesu.
Sunana na ciwo laulaya. Ina 20,000. Ina wani kasuwanci gaskiya sosai. Gaskiya ya taɓa zukatan mutane sosai. Magana na gaskiya, waɗannan kuɗin ma da aka bayar gaskiya ba ni ne amfani da su ba. Da na ba babana ne ya bunƙasa hakan kasuwancin shi. Ka kuma gaskiya ban san wane ran godiya zan yi ba, koko ban san me zan ce ba.
A nan jihar Niger dai, har ya zuwa wannan lokaci, 'yan fashin dajin na ci gaba da kai hare-hare a wasu yankuna na jihar. Na baya-bayan nan shine na babbar asibitin gwamnati da ke garin Gulu, inda suka hallaka kimanin mutane 2 tare da yin awan gaba da wasu mutanen, ciki har da jami'an kiwon lafiya. Da har ya zuwa wannan lokaci babu labarinsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ta yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na Champions League na nahiyar Afirka da hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar CAF ko kuma CAF ta Hedo, inda ta Hedo da jerin sunayen club-club na ƙwallon ƙafa su 16 na wannan nahiyar da suka cancanci shiga karawar rukunna na gasar na wannan shekara. Ƙungiyoyin sun haɗa da Al Ahli ta ƙasar Egypt ko Misir, sai Al Hilal ta ƙasar Sudan da Al Merrikh ta ƙasar Sudan, akwai Petrol Luanda ta ƙasar Angola, sai Cotton Sport ta Garuwa kasar Kamaru, da kuma Belouizdad ta kasar Algeria da Esperance Tunisia kasar Tunisia, sai kuma Horora ta kasar Guinea da GS Kabylie ta Algeria, sai Mamelodi Sundowns ta Afrika ta Kudu da Raja Casablanca ta Morocco, sai Simba ta kasar Tanzania da Vipers SC ta Uganda, sai Wydad Casablanca ta Morocco da Zamalek ta kasar Egypt ko Misira, sai AS Vita Club ta RDC Republic Democratic Congo. A wani labari na daba, an shiga wani sukan bada labari ko nawa ne aka rattaba hannu tsakanin Kylian Mbappe da kungiyarsa ta Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa, da jaridu ko kuma majallun wasanni na nahiyar Turai musamman na kasar Faransa, inda ɗan jaridun suka ce kungiyar ta amince ta baiwa dan wasan har euro na gugar euro miliyan 630 a tsawon shekaru 3, kwatankwacin sefa biliyan 416 da miliyan 770 da jika 200 na
CFAB kusan biliyon 420 na naira ta tarayyar Najeriya. Sai dai tun je club din na PSG Paris Saint-Germain na kasar Faransa wata sanarwa da hiddo ya kayyata wannan maganar tare da yin mamakin inda wannan zancen na ɗan jarida suka samu shi a daidai lokacin da club din ke gab da karawa da takuransa na Maccabi Haifa na kasar Isra'ila a wasannin Champions League na nahiyar Turai da ake can ana yi yanzu haka. Club din na Faransa da har zuwa yau gabanin karawarsa da Maccabi Haifa na Isra'ila babu kungiyar da tallashe shi ko a gida ko a waje duka tsawon kakar wannan shekara ta kullun kafa a kasar Faransa da nahiyar Turai. Abinda ya sa shugaban club din na PSG Paris Saint-Germain cewa wannan wata aniya ce ta karya lagon ƴan wasanta tare da razana sauran da ke iya ganin ba a musu daidai ba game da albashin su. Yanzu haka dai an gama ko ana can ana karawa a wasannin club na kasashen Turai na kwallon kafa a daidai wannan lokacin a nahiyar Turai inda ake karawar mako na biyar kuma wasannin da aka yi guda biyu dazu sun hada da FC Sevilla da kasar Spain da Copenhagen sai Salzburg da Chelsea yayin da ake can ana yi ko an gama tsakanin Benfica da Juventus Paris Saint-Germain da Maccabi Haifa sai Celtic Glasgow da Shakhtar Donetsk Dortmund da Manchester City Leipzig da Real Madrid sai Dinamo Zagreb da Milan AC waɗannan wasannin na Champions League nahiyar Turai za su ci gaba a ranar gobe idan mai duka ya kai mu tsakanin Club de Brugge da FC Porto sai Inter Milan ta Italia da Victoria Plzen Napoli ta Italia da Glasgow Rangers na Scotland Ajax da Amsterdam da kasar Holland da Liverpool sai Atletico de Madrid da kasar Spain da Bar Leverkusen da kasar Jamus Barcelona ta kasar Spain da Bayern Munich ta kasar Jamus yayin da Tottenham ta kasar Ingila ke karawa da Sporting Lisbon sai Inter Frankfurt ta kasar Jamus da Marseille ta kasar Faransa. Shi ko dan wasan kwallon kafan nan dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo a yau ne club din sa na Manchester United ya dawo da shi a wurin atisaye ko motsa jiki bayan coachin sa ya bashi hutun doli na mako guda. Dan wasan dai ya fice a lokacin da kungiyar sa ta Manchester United ke karawa da club din Tottenham a ranar 19 ga watan Oktoba da ya gabata saboda nuna rashin jin dadin sa game da yanda coachin na Manchester United Erik ten Hag ke masa kamun sakainar kashi kuma coachin bai kira sa ba a wasan da kungiyar ta yi a ranar Asabar ta gabata a wasannin Premier League na club din Chelsea inda aka tashi kunnan doki daya da daya watakila an zo karshen zaman doya da manja tsakanin coachin na Manchester United da Cristiano Ronaldo haka ma tana yiwa coachin na Manchester United ya jarraba dan wasan a karawar Manchester United da Sheriff Tiraspol a wasannin Europa League a ranar Alhamis mai zuwa. Haruna Mamman Bako na birnin Kunni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kunni a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah gaishe ka yanzu ko ga labarai ta kace.
Rishi Sunak ya zama Prime Minister Birtaniya a yau Talata 25 ga watan Oktoba bayan da Liz Truss wadda ya maye gurbinta ta yi murabus. Truss ta yi magana a takaice a wajen ofishin Prime Minister kasar da ke Downing Street kamin ta kama hanyar zuwa fadar Buckingham don miƙa takardar murabus ɗinta a hukumace ga Sarki Charles na uku wanda shi ne ke nada Prime Minister a Birtaniya. Yayin da Truss ta bar fadar, shi kuma Sunak ya isa inda Sarki Charles ya gayyace shi don kafa gwamnati. A yau Talata shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfaɗo da Ukraine a cikin gaggawa yayin da ƙasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin Rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taro don tattaunawa akan farfaɗo da Ukraine da sake gina ƙasar, von der Leyen ta ce a bayyane yake Rasha na ƙoƙarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. A yau Talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shigar akan hukuncin ɗaurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wanda ta haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.